Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 16 ga watan Yuni shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To Sarki Salman wato Yarima mai jiran gado a Saudiya Muhammad bin Salman yayi kira ga kasashen duniya da dauki mataki akan Iran. Za ku ji dalili. Inda ta ƙara kudaden haraji kan kayayyakin Amurka da ake shiga da su kasar. Sannan dubban mutane sun bazama akan titunan birnin Hong Kong suna neman shugabar yankin ta yi murabus daga mukaminta.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu dai masana akan harkokin diplomasiya na ci gaba da tsokaci bayan da Najeriya ta ƙara jaddada goyon bayanta akan batun yanci kan yankin yammacin Sahara. Sannan za ku ji cewa a Najeriya an yi jana'izar mutane 34 da suka da wasu mahara suka kashe a hare-haren da aka kai a yankin Shinkafi da ke jihar Zamfara. Bayan nan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an shiga zaman dardar a birnin Maradi sakamakon wata zanga-zanga da ta barke a jiya da daddare bayan da hukumomi suka cafke wani limamin masallacin Juma'a. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar mana da shirinsa na idan waya ta narke fa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yarima Muhammad bin Salman na Saudiya ya dora laifin har-haren da aka kai a gabar tekun Oman akan wasu tankunan jiragen ruwa na dakon mai a kan Iran, inda ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su dauki mataki kan wannan aika-aika. Har-haren waɗanda aka kai su a ranar Alhamis sun kaikaici wani jirgin ruwan kasar Norway ne, mallakar wani kamfani mai suna Front Altea da wani jirgin ruwan dakon mai na kasar Japan mallakar kamfanin Kokuku Corrigios. A cewar Yarima bin Salman, Saudiya ba ta son yankin ya fantsama cikin yaki, amma kuma ba za ta yi wata ba wajen daukan matakan dakile duk wata barazana akan al'ummarta ko yancin gashin kanta. Amurka ma dai Iran take zargi da kai waɗannan harhare, inda ta kira da dauki matakan gaggawa kamar yadda mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya bayyana a baya.
Obviously need to make contingency plans should the situation deteriorate.
Yace akwai bukatun mu dauki matakan ko ta kwana ko da lamarin zai rancabe, amma kuma muna bukatun mu fadada goyen bayan mu domin tunkarar wannan lamari da ya shafi kowa da kowa. Ita dai Iran ta nisan ta kanta da waɗannan harare, inda har ta gayyaci jakadan Burtaniya dake Tehran, bayan da ita ma Burtaniyar ta zarge ta da hannu a harharen. Inda ta kara kudaden haraji da take karba kan kayayyakin Amurka da ake shiga da su kasar, yayin da takaddama cinikayya ke kara zafafa tsakanin kasashen biyu. Wannan mataki na Martani da Indian ta dauka na zuwa ne kwanaki bayan da hukumomin Washington suka cire Indian daga jerin kasashen da ke da gatan yin cinikayya da Amurka ba tare da wata takura ba. Takaddama cinikayyar har ila yau na zafafa ne gabanin wata ziyara da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai kai kasar, wanda ke neman Indiya ta ba kamfanonin Amurka ƙarin damar yin hada-hada a kasuwanninta ta kuma rage takunkuman cinikayya. Ƙwararru na ganin cewa wannan rashin jituwa ta fuskar kasuwanci tsakanin Amurka da Indiya zai iya shafar burin da kasashen biyu suka sa a gaba na dakile karɓar da China ke ƙara samu a kasuwannin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mutane ne suka bazama akan titunan birnin Hong Kong sanye da bukaken kaya a yau Lahadi, inda suka yi kira ga shugabar yankin Carrie Lam da ta sauka daga mukaminta. masu zanga-zangar dai suna nuna fushinsu ne kan yadda shugabar ta tafiyar da batun wani kuduri da ya buƙaci a miƙa duk wanda aka samu da aikata wani babban laifi ga China domin a mai shari'a. Wasu daga cikin masu zanga-zangar sun yi tattaki ne ɗauke da furanni a hannunsu cikin yanayi na tsananin zafi inda suka taka tun daga wani wuri da ake kira Victoria Park zuwa ofisoshin gwamnati da ke tsakiyar birnin na Hong Kong. A jiya Asabar shugaba Carrie Lam wacce ke samun goyon bayan China ta dakatar da batun kirkirar wannan doka ba tare da ta yi watsi da ita baki ɗaya ba. A farkon makon nan ne ake sa ran Amurka da kungiyar Taliban za su yi wani zaman tattaunawa mai muhimmanci a Qatar inda ake sa ran samun maslaha yayin da aka kwashe tsawon shekara guda wajen neman mafita ga yakin da Afghanistan din ke fama da shi. Wannan zama zai zamanto shine na bakwai wanda ake gudanarwa a Doha babban birnin kasar ta Qatar inda nan ne kungiyar ta Taliban ke da wani ofishi na jikanayika. Tawagar Amurka za ta samu jagorancin Zalmay Khalilzad ne wanda ba Amurka ne dan asalin kasar ta Afghanistan a wannan zama. Tattaunawar wacce ba gwamnatin Afghanistan a ciki ta mai da hankali ne kan janye dakarun Amurka a kasar inda aka nemi ita kuma kungiyar ta Taliban da ta bada tabbacin cewa za ta hana 'yan ta'adda amfani da yankin kasar ta Afghanistan wajen kai hare-hare akan wasu kasashe. A karon farko an gudanar da wani dan kwarekwaren taron addu'o'i a majami'ar Notre Dame da hadarin gobara ya dake tarufinta a birnin Paris da ke Faransa watanni biyu da suka gabata. Archbishop din ban wato birnin Paris Michel Hopital ne ya jagoranci taron addu'o'in.
Oui, cette cathédrale est un lieu de culte. C'est sa finalité propre.
Yace wannan majami'a wuri ne na ibada mai dimbin tarihi kuma na musamman. Kusan mutum 30 ne suka halarci taron addu'o'in, mafi akasarin su limamai da ma'aikatan majami'ar wanda suka sanya hulunan kariya domin kaucewa aukuwar wani hadari. Baya ga haka an gayyaci wasu daga cikin ma'aikatan da ke sake gina cocin wajen taron addu'o'in wanda aka watsa shi kai tsaye ta gidan talabijin din cocin Katolika. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce za a kammala aikin sake gina majami'an nan da shekaru 5 masu zuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da Najeriya inda masana harkokin diplomasiya ke ci gaba da tsokaci bayan da Najeriya ta ƙara jaddada goyon bayanta ga batun yanki kan ƴancin yammacin Sahara. Shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada matsayar Najeriya ne yayin wata ziyara da shugaba Ibrahim Gali ya kai Najeriya a ƙarshen makon da ya gabata. Daga Abuja ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina.
Shugaba Ibrahim Gali na yammacin Sahara wanda ya kawo ziyara Najeriya ya yi wata keɓantacciyar ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a fadar Aso Rock da ke nan Abuja. Babban sakataren ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Mustapha Suleiman ya yi wa manema labarai ƙarin bayani. Shugaban na yammacin Sahara ya nemi shugaba Muhammadu Buhari ya sa baki don tabbatar da an gaggauta kada ƙuri'ar raba gardama kan batun ƴancin yankin na yammacin Sahara. Kuma shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar wa shugaba Ibrahim Gali cewa zai zaburar da tarayyar Afirka da ma majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da an gaggauta kada ƙuri'ar na raba gardama ba tare da ɓata lokaci ba. Yankin yammacin Sahara dai ya ɗau shekaru masu yawan gaske na faɗi tashin ganin ya ƴanta kansa daga mamayar ƙasar Morocco. Ambassador Suleiman Dahiru wani gogaggen jami'in diplomasiyar Najeriya ne.
Abin da ya faru, Najeriya ta sake jaddada cewa support da take yi wa Sahrawi Arab Democratic Republic bai canja ba. Taimaka musu da ake yi ko kuma support da ake yi tun 1984 lokacin da Buhari yake shugaban ƙasa na soja. Aka yi wannan abu Morocco suka yi fushi suka janye daga Organization of African Unity lokacin OAU. Fushi ne cewa Organization of African Unity sun amince cewa Sahrawi Arab Democratic Republic ta zama independent jurisdiction kanta wanda Morocco kuma ba ta so to da Morocco ta tabbar wannan kungiyar bata sake wayowa cewa tana so ta dawo ba sai abin shekaru biyu da suka wuce shine sai ta sake rubuta abin nan takarda cewa tana so ta dawo wannan kungiya na African Union na ce kar a bar Morocco su shigo in ba an ba su sharadi cewa dole su bar Sarawi Arab Democratic Republic da su zama independent ba ni a gani na a kori Morocco ga wannan kungiya
cewar yanzu Nigeria tana dasawa da kasar Morocco sosai yadda ya kamata kamar misali Morocco ba za ta ce Nigeria tana mata zaman kanta ba
ba haka bane ai Morocco ta san position na Nigeria tun 1984 lokacin da Najeriya ta samu OAU suka yi amince da yancin Sarawi Arab Democratic Republic yanzu haka don muna shiri da Morocco bai nuna cewa ba za mu faɗa musu gaskiya ba muna shiri da Morocco amma bai nuna cewa kawai za mu je mu goyi bayan Morocco bayan mun san abin da Morocco suke ba daidai ba ne Morocco da Algeria ba su shiri.
To za mu sai idan muka dauki kasashen Afrika misali kana ganin suna tare da Sahrawi ne ko kuma suna tare da Morocco?
Yawancin kasashen suna tare da Sahrawi Arab Democratic Republic. Kowa ya sani Sahrawi Arab Democratic Republic babu dalili da Morocco za ta mamaye wannan kasan karfi da yaki. An wuce wannan
to yanzu misali da wannan goyon baya na Najeriya a baya-bayan nan kana ga zai yi tasiri wurin samun yancin yammacin Sahara?
Ko zai yi ko ba zai yi ba Morocco sun san inda Najeriya ta tsaya sauran kasashen Afrika sun san inda Najeriya ta tsaya kuma ni zan faɗa maka cewa manya-manyan kasashen da suke Afrika suna bin Sarawi Arab Democratic Republic.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan kai komo na diplomasiya zai yi domin tabbatar da samun yancin kan na Larabawan Sahara. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. To a Najeriya har ila yau an yi jana'izar mutane da wasu mahara suka kashe a har-haren da aka kai a yankin Shinkafi da ke jihar Zamfara arewacin Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyinna ya aiko mana daga Sokoto.
Lamarin ya auku ne da yammacin Juma'a inda 'yan bindigar suka kai farmaki a ƙauyuka biyu da ke cikin karamar hukumar mulki ta Shinkafi inda suka soma da mutanen da ke gonaki kana suka tunkari na cikin gari tuni da aka yi jana'izar marigaya 34 da yammacin jiya Asabar a garin Shinkafi a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar da shugabannin hukumomin tsaro.
Wannan lamari ya faru a garuruwan Tunakaho da Gidan Wawa. 'Yan bindigar gaskiya sun shigo ne lokacin da mutane suna cikin gonaki. Suka ta buɗe ma mutanen da a cikin gonaki wuta sannan ƙarar bindigogin da ke faruwa duk wanda ya hito da cikin gari yayi ne ya shiga daji da su ne ya gudu su kuma lokacin 'yan bindiga suna nan sai ya zancewa sun buɗe masa wuta cikin iyawa Allah dai mutanen da a cikin gari ba su samu shiga cikin su aka yi hari ba domin ta bayan gari ne suka shigo suka ta buɗe ma mutanen da ke noma suna shukka to su ne suka ta buɗe ma wuta wanda a jiya ma aka yi zana'izar mutum 34 wanda Allah ya mutuwa.
Rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kakakinta SP Muhammad Shehu ta tabbatar da aukuwar lamarin inda ta ce tana ɗaukar matakan daƙile ayyukan 'yan bindiga a jihar.
A wannan kwamfanin na haka ne wannan ishu da incident ne ya faru kwarai kuma jiya PP da bindigar komanda suna cikin tawagashi deputy governor wanda ya jagoranci tawagar gwamnatin jihar zuwa wurin. Mungan da yi wa an yi ma da wasu 34 a jana'iza.
Wannan harin dai ya biyo ne sa'o'i kalilan bayan da sabon kwamishinan 'yan sandan jihar ya fitar da sanarwarsa ta farko inda ya sha alwashin ganin bayan kai hare-hare da satar mutane a jihar to amma ya ce zai ba da ƙarfi wajen ƙoƙarin sasantawa da afuwa ga 'yan bindigar da ke buƙatar hakan. To sai dai kuma jama'ar yankunan da ke fama da hare-haren na ta babar tasirin wannan matakin la'akari da yadda wani yunkuri irin sa a can baya ya kasa magance matsalar.
To lalle sun ce ba za a yi noma ba amma ita wannan gwamnati ta zo sabuwa ta ɗauki mataki na cewa za ta yi sasanci da shiwa wanda mutane gaskiya suna bori akan wannan sasanci domin mutumin da ke son a yi sasanci da shi kuma bai bar kashe mutane sasanci ne za a yi shiya sannan mutane sun ɗauki matakin kare kansu domin ina tabbata maka duk gari unguwa kowa yana da akwai kungiya wadda ake yi cikin gari kowa inda dai ba mu kwana akan yita domin jajircewa a kalubalance wannan mutane kowace kowa wadda ka shigo cikin gari ana aje mutane wurin zo su kare kansu da kansu mutumin da bai yadda ba kashe ka ba to wani sasanci zaka yi mu ba mu da bukatar wani sasanci eh har dai ba za su ba kashe mu to da ka kamata ita kanta gwamnati ta kula wata yaudara ce su kullu da ita domin tsohon gwamnati ta wuce ta yi wannan sasanci bai zama alheri ba to mu musawar za a yi kuma yanzu ake a wannan sasanci ba kuma ya zama alheri mu gari
tuni da shi ma sabon gwamnan jihar Bello Muhammad Matawalle ya kudiri aniyar fito da hanyar sulhu domin dakile kalubalen tsaro a jihar inda tuni ya gudanar da taruka da Fulani da yan sakai da sarakunan gargajiya da kuma jami'an tsaro Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma zamu koma jamhuriyar Niger inda aka shiga zaman dardar a birnin Maradi sakamakon wata zanga-zanga da ta barke a jiya da daddare bayan da hukumomi suka cafke wani limamin masallacin Juma'a da ake zargin yana da yunkurin tunzura jama'a da ta bujirewa wata doka da gwamnatin kasar ta gabatarwa majalisar dokokin kasar wakilin murya Amurka a Yemen Suleiman Munibarma ya aika mana da karin bayani
matakin cafke limamin masallacin Juma'a na sahaba dake unguwar Zariyar birnin Maradi ne ya harzuka matasa suka fito kan tituna suna cinnawa tawayoyi wuta a zanga-zangar da aka fara a jiya da daddare wacce aka waye gari da ita kamar yadda Mansur Sani wani dan jarida mai zaman kansa ya shaida min ta waya
yanzu ga na baro wasu unguwanni musamman ma tsofaffin unguwanni da manya-manyan tituna inda nan ne abin ya fi kamari inda ake taba ta kashi tsakanin iko da su matasan gari suna nuna cewa ba su gamsu ba da wasu dokoki da aka kirkiro waɗanda suka shafi addini musamman ma na auren jinsi ko kamar yanda ɗaya daga cikin malamai ko limamai Rayadun ya ambata a wani masallaci na sahaba dake a nan cikin garin Maradi wanda wannan malamin kuma yana cikin mutanen da aka rike wanda ya kara harzaka su matasan
ainihi dokar da ke bada izinin sanya ido akan batutuwan da suka shafi gina wuraren ibada da ma yadda ake tafiyar da su wacce gwamnati ta aike wa majalisar dokoki daftarinta ita ce ta haddasa rudani a kawunan al'umma dalili kenan dan majalisa mai wakiltar al'ummar jihar Maradi Alhaji Sani Atiya ke jan hankula
su malamai sun kira mu sun ga mu da irin kotu-kotun su kuma ga abin da suka ce sun gani ga takardu mu kuma kawo mu Allah da za mu duba mu gani in abin da suka gani haka nan ne in abin bai saba musulunci ba insha Allah za mu gaya musu kuma mu ci gaba da wayar musu da kai in kuma ya saba musulunci za mu kaurace mashi kuma mu gaya ma gwamnati ai hatara da wannan abu don a samu zaman lahiya
a nan ya mai wasu kungiyoyin addinin Islama kimanin takwas a ƙarshen wani taron wa'azin da ya gudana a jiya Asabar da daddare sun gargaɗi majalisar dokokin ƙasa ta yi watsi da wannan kudirin doka yayin da suka yi kiran jama'a akan batun zaman lafiya Sheikh Shitu Isa mamba ne a wannan tafiya
abin da ya kamata gaban su gane ba wata ni'imar da Allah ya mana wannan ƙasa faci tarbiyya irin ta addinin nan muna mutunta shugabanni suna mutunta mu mu ne musu biyayya amma in aka tura tsarin da aka yi da addini
kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nigeria bai wa kowane dan kasar izinin gudanar da addinin sa ba tare da wata tsangwama ba saboda haka waɗannan kungiyoyi ke ganin kullo da wani tsari na daban tamkar toye yancin dan adam in ji Sheikh Shaibu Muhammad
tunda kowa na da yancin shi addinin shi a kasar da kasar mu take akan tsarin da yake to mu kuma musulmi masallatayya muke ta hede su masu kudin musu gina su ba da su salimanci ko wata kungiya ta gina ta saliman ita ke iya daukar nauyin wuta da ruwa da komi da tsarin shi kenan wannan shine tsarin da muke da akai kenan duk wani tsarin da ba zai kawo gudunma ba ko ci gaba game da wannan aiki to ganin mu kenan kamar akwai tauyewa musulunci
a farkon makon gobe ne majalisar dokokin kasa ke sa ran nazari akan kudirin dokar saka tsari a sha'anin gudanar da wuraren ibada da makarantun allo da nufin kaucewa rigingimu masu nasaba da dalilan addini matakin da ya samo asali daga shawarwarin karshen taron da ya hada malaman addinin musulunci da hukumomi a nan Yemen a watan Nuwambar 2017 Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Niger
gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon yana ci 10:11:20 na safe ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballake jagoranta. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata Jaral Muhammad Guba Marwa Mai Murabus wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamiti wanda ke ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a ƙasar, musamman ma matasa. Ya fara bayyana abubuwan da kwamitin ya gano tun bayan da ya fara aiki kusan watanni 6 da kaddamar da shi. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban amsar tambayar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mashi akan irin kokarin da kwamitin suke yi wajen jan hankalin iyaye mata akan matsalar mu'amala da miyagun kwayoyi. Ga ci gaban bayaninsa.
Kuma maganar iyaye su ba yara tarbiyya shine babban abu. Bayan haka akwai lamarin almajirai. Wannan lamarin almajirai in ba a gyara shi ba zai kawo mana babban cikas a arewa a nan gaba. Mun so magani ba cewa nake hana almajiranci ba ko makarantun allo ko makarantun islamiyya. Ai ni ma na makaranta allo ne. Na makaranta allo sannan muka je na boko. Amma yanzu zaka ga yara suna islamiyya din amma ko shi din ma yana tare da wasu masaloli saboda ba abinci, ba wajen kwana, ruwan wanka da wasu abubuwa, kayan sawa. Iyaye kawai zaka ga sun tura su shikenan. Su iyaye ma da kansu suna cewa alhamdulillah yanzu yaro ya fita hakina kuma ba zan yi wahalar abinci ba. Amma sun kai problem ma wani kenan shi malamin can. Sai su fita bara ba abinci, sai bola zaka ji yara suna neman abinci ba abinci. Me zai sai wani aboki ya ce to ga wani abu nan ka gwada ka gani zai kashe maka yunwa. Sai su gwada to drug ya shiga kenan. Wannan maganan na farko kenan. Sannan na biyu rashin boko din nan babban masifa ne a gaba, saboda rayuwa ko mun ki ko mun so yanzu sai an hada da boko fa. Ka samu ilimin boko saboda aiki, saboda su ma su sami aiki su tashi su zama gwamna, minista, har shugaban kasa. Amma sai da boko a rayuwar da muke ciki yanzu. In ba boko din nan to akwai matsala, saboda ba za a samu wani aiki ingantacce ba gaba wanda za ka tashi har ka ce da kanka da iyalanka da sauransu. To shi ne abin da muka so maga. Su kidnappers, su bandits din da wasu da suke kewayawa, to wannan yana cikin problems din ba. Yana cikin problems din. Dole a yi gyara ne ba wani abu mai tsanani ba. Gyara ne kadai za a dan gyara, yara su yi makarantar allonsu kuma su je su yi boko. A wasu wurare a nan kasan suna da shifts biyu. Ai in za ka je primary akwai shift na safe 8:00-12:00, sannan bayan azahar akwai shift na rana, misali ko 1:00-5:00 haka ko wani abu kamar haka. To ba sai ka je wannan na safe kai boko, na yamma kai islamiyya ba, ko kuma ka soma da wannan kai wancan da yamma. Ka samu biyu kenan. To shi ne cikin shawarwarin da muke so mu bari.
Yanzu ana zargin malaman makarantun kansu da jagorancin harkar kwayan nan. Akwai wani mataki da kuke ganin za a dauka akan su?
wani makarantu na
makarantu na islamiyya ne na bokon ne malaman ana zargin su da cusa wannan ra'ayi na shaye-shayen ga yara domin ai suna abusing ko suna bata yara ta fannoni daban-daban akwai wani tanadi da kuke yi na musamman domin malamai
ce za a karfafa agencies din nan agencies na NDLEA na SUNAPDAC customs first a hana kwayoyin sannan a tono su wane ne suke wannan a kama su su samu hukunci dole ne especially makarantu kuma kowane makaranta za a sanya counselors wato counseloli na drug abuse dole daga su ne yanzu su ma wato koyar ma yara duk wanda suka kauce za a zauna da su a gyara su tun da wuri amma malami da aka kama yana irin wannan sha'ani to za a bashi horo da kanshi ba kora ma kadai ba to shine
General Muhammadu Buba Marwa mai Murabus kenan shugaban wani kwamiti da ke bada shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a Najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu General Muhammadu Buba Marwa mai Murabus da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta yi hirar sai kuma Bansa Tufa da ya hada mana sauti kuma ya bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC assalamu alaikum
to madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice
Yarima Muhammad bin Salman na Saudiya ya dora laifin har-haren da aka kai a gabar tekun Oman akan wasu tankunan jiragen ruwa na dakon mai akan Iran inda ya koma ya kira ga kasashen duniya da su dauki mataki kan wannan aika-aika. Har-haren waɗanda aka yi su a ranar Alhamis sun kai kaici wani jirgin ruwan kasar wato kasar Norway ne mallakar wani kamfani mai suna Front Altair da wani jirgin ruwan dakon mai na kasar Japan mallakar kamfanin da ake kira Kokuku Courageous. A cewar Yariman Bin Salman, Saudiya ba ta son yankin ya fantsama cikin yaƙi, amma kuma ba za ta yi wata-wata ba wajen ɗaukar matakan kariya. India ta ƙara kuɗaɗen haraji da take karɓa kan kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasar yayin da takaddamar cinikayya ke ƙara zafafa tsakanin ƙasashen biyu. Wannan mataki na martani da iya India ta ɗauka na zuwa ne kwanaki bayan da hukumomin Washington suka cire India daga jerin ƙasashen da take da gatan yin cinikayya da Amurka ba tare da wata takura ba. Takaddama cinikayyar har ila yau na zafafa ne gabanin wata ziyara da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai kai kasar wanda ke neman India ta ba kamfanonin Amurka karin damar yin hada-hada wato a kasuwanninta ta kuma rage takunkuman cinikayya. Dubban mutane ne suka bazama akan titunan birnin Hong Kong sanye da bukakken kaya a yau Lahadi inda suka yi kira ga shugabar yankin Carrie Lam da ta soka daga mukaminta. Masu zanga-zangar dai suna nuna fushinsu ne kan yadda shugabar ta tafiyar da batun wani kuduri da ya buƙaci a miƙa duk wanda aka samu da aikata wani babban laifi ga China domin a mai shari'a.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Bill Andrade ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
VOA Afrique, la radio.